بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركة مدى ولا سافية تعانى بصبر شائعة وتبقان شكرة تدبور إلي هدى وإن دبقني باي هجر مزاء الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ودى وما يأتي للنساط أشهد لكم وزوة الفبرير 2026 لكم صلى الله عليه وسلم بالكين إلى 8 a cikin wato yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin jerin gwanon darussa na iyaye mata a wannan wata na Ramadan mai albarka. Wannan shine darasin mu na shida insha Allah, wanda muka mishi taki da wato mace a Al-Qur'ani. Muna bibiyar wasu daga cikin mata waɗanda Al-Qur'ani ya ambace su. Muna kashi na farko shine An-Nisaa الصالحات، ما تامت على كنتي ولا على القرآن يأم بتشيس ولا على الوالد يسكت يأم بتشيس. أيوم فرفاجي كتونا وهم سني ما تند الله يأم بتا من تاريخ النبي موسى عليه السلام وكما هي في يسا لإر أوسا لكما آسيا ما تن كرأونا جا ما تسد إر أوتا wato matan shi Allah Musa da wato waɗanda ya gamu da su a Madiyan. Waɗannan matan guda biyar duka Allah ya ambace su a cikin tarihin Annabi Musa, matsayin su da mata waɗanda suka ba da gudunmawa wajen samar da shaksiyarsa. Za mu bibi ayoyi da Allah Maɗaukaki Sarki ya ambace su kamar yadda yake a cikin suratul Qasas da wani sashi a cikin suratul A'raf. Malam Ashir zai karanta mana farko aya ta bakwai cikin suratul Qasas. Fadan Allah Maɗaukakin Sarki, wa auhayna ila ummi Musa an abudu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين.
الله مدوكي سنكي يتشي وأوحينا إلى أم موسى كما من يوهي دور النبي موسى أن أرضعيه شواكي شايد بشي، فإذا خفت عليه أما إذا كنت تقول شيء أبن الذي فاتش فألقيه في اليم kiki jefa shi cikin ruwa, wala ta hafi kar ki tsoro, wala ta hada baki bakin ciki, inna raduhu ilayki, lalle za mu dawo miki da danki, waja'ilu min al-mursalin, kuma muna miki albishir cewa ma za mu sa shi cikin manzannin mu. Wannan shine farkon isar Annabi Musa alayhi salam a cikin wannan sura Al-Qasas. Mun sani a tarihi cewa Fir'auna wannan al-zalimin sarki ya yi mafarki cewa za a haifi wani ɗa cikin Banu Isra'ila wanda zai kawo ƙarshen zalincin shi. Saboda sai ya ɗauki doka cewa duk yaron da aka haifa a kashe shi kawai. So yana da ƴan leƙen asiri da ma'aikata wanda suke bi gida-gida suna duba mata masu haihuwa. Da zarar mace ta haihu namiji, to nan take za a yaron nan a daddaka shi a kashe shi. Idan mace ce sai a kyale mata kayanta. Wai yana tunani idan yi haka to zai canza wannan kaddara da Allah ya kaddara. To a irin haka ne aka haifa Annabi Musa. A matsayin ku na mata uwaye, za ku fi mu fahimtar wannan karatu. Mahaifiya da ɗanta da ta haife shi yanzu aka yi mata wato aka bata instruction Allah ya ce mata wahayi malamai suka ce kudi ta hanyar wato Allah ya sa mata wannan dabara ko kuma Allah ya kinsa mata tunanin a zuciyarta irin yadda Allah wa awaitu ila alhawariyina ko wa awaina ila alnahl da ire-iren su a kusa cikin alqurani wahayi wanda ba irin wahayi da yake wa annabawa ba Allah yana iya magana da bayin sa cikin inda yaso wa kana bashara ayu kallimu Allah illa wahyan aw min wara' alhijab aw sunna rasulun fa yabi bi bayisha su kuma da tayar ne Allah ya sanar da ki yace wannan yaran naki abinda zaki kuma da yake cikin ba ani kudihi tabu yaran nan dauke shi kusa shi a cikin akwati kamar yana akwati na yara haka ko wani abu da yake saka yara sai ki na yaron ki wanka ki sa mishi duk kayan da ake bukata a samu yaro ki dauka ki je ki jefa a rafi a kogi zai nutse ne zai kai labari wannan kogi watakila akwai kada akwai manya-manyan kifaye abubuwa ɗi daban-daban ne za su iya halaka yaro sanyi ma kaɗai ya ishe shi to yaya uwa za ta yi ce wannan ba da umarnin Allah da tauba shi ne Allah ya kama labari ya ce mun sanar da uwa annabi Musa muka ce in za ki iya shayar da yaran da ki shayar da shi za mu kare shi to amma ya za ta ke da cewa zai yi wuta an kashe ƴaƴan al'umma a lokacin an ce an kashe yaro sofa wajen guda 700 ta ina za ta yi tsira shi Allah ya ba ta option an arziki ko da ki shayar da shi Allah ce ilimin sa ya san ba za ka iya hakurin shayar da shi ana zuwa gidan da anguwa ana bincike ba ya ta koya dan wata na iya zuwa ta gulmata cewa tunda ni ma kashe dana to ke ma sai an kashe dake wurin je kawai ba wata gida yaro yana iya kuka a jiyo kukan sa a ce ainihin gidan ma akwai jariri gashi da ba ana tsananin tsoron Fir'auna ana ganin shi kamar Allah yana da tunarin kan shi a matsayin Allah so da mutane gani suke ko yana ganin su ko baya ganin su ya san abin da suke aikatawa saboda ke siffa Allah ta bashi Allah ta kare shine Allah ya bata option yace fa idza ifti alayhi amma in kina jin tsoron shi abinda zai faru da shi kuma tabbata kina jin tsoron shi saboda haka abinda idza ba ce fa in ifti alayhi fa idza ifti alayhi fa alqihi fil yam ki dauke shi ki jefa shi cikin ruwa Allah ya ce ya mata bishara ya hana ta cewa wala ta khafi wala ta hada kar ki bakin ciki kake ji dawo kake tsoro kake ji dawo ai wannan sai dai a faɗa kai ko sai Allah ne ya faɗa amma yadda aka san uwa da ɗanta to lalle ilaihi za mu zama ta azaba ta ji tsoro da ku amma dai haka ta yi imani da Allah wannan ayoyi suna nuna mana girman imanin ta yadda ta da Allah cewa dama shi ya bata ka in kuma ya tabbari dama na shi Allah ya ce wala ta khafi wala ta hazan sai Allah ya mata bishara guda biyu yace inna raduhu ilayki Musa Allah da muka ba shi ko muka ba ki umarnin ki sanya shi a cikin wannan ruwa har ki hankalin ki tashi za ka dawo shi bayan dawo da shi ma waja'iluhu ila al-mursalin kuma yana cikin manzannin mu wannan aya aka ce a cikin ta akwai umarni biyu akwai hali biyu akwai bishara umarni guda biyu an arduhu fa idza qulta alayhi fa alqihi lima umarni kenan guda biyu hali guda biyu wala takhafi wala tahzan bishara guda biyu ina raduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin to abinda kuma ya faru kenan a aikace ki zai saka shi kuma Allah ya kaddara waɗanda suke kashewa su kuma suka tsince shi suna tsince shi suka yi marmara suka kai masa Fir'auna cewa ga ba wanda ya faru Fir'auna ya je wurin matarsa ya ga an ruwa majiyar wannan ba sai ta ce وقالت امرأة فرعون
قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
Allah ya ce wa qalat imra'atu fir'auna matar fir'auna Asiya alaiha salam tace qurratu 'aynin li wannan sanin ido na ne Allah sarki wannan yaro ya bani sha'awa ya burge Allah ya Allah dama Allah ya faɗa mana wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya sa wa annabi Musa wato mutane suna son sa ba wanda zai gan shi in yana jariri sai ya ji kwanci shi to wannan mata ta annabi da afu matar Fir'auna tana ganin annabi Musa sai san shi ya ci cikin zuciyarta sai ta ce qurratu ayni li sanin gidaniya ta la takuli kada ku kashe shi asa an yanfa'a ina fatan zai amfane mu babu shakka wannan mata ta kai matuƙa wajen hangime sa domin ko ya amfane su ya amfane dukkanin al'umma asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ko kuma ba tunda Allah bai famu ta ba sai mu dauke shi a matsayin ta wa hum la yashurun ba wanda yake tunani a lokacin cewa wannan yaron shine dai bisharar da aka yi musu cewa za a haifi wani yaro cikin gobe Isra'ila wanda zai kawo ƙarshen zaluncin sun gama yawo suna kashe ayyukan mutane wanda kuma shine zai zo ya kawo ƙarshen zaluncin nasu sai kuma gashi Allah ya kaddara su za su rene shi a gidansu wa hum la yashurun basu sani ba to can kuma mahaifiyar annabi Musa ta riga ta saka shi a kogi ta haƙura tunda Allah ne ba ta umarni ta dawo gida tana cikin damuwa ta sa ana ta bin sawu a ji me ke faruwa aka ce mata to ai bai ki ma sani ai gidanta da wani ba a kai shi ai kaza ka hankalin ta ya tsara kashi kusan ko irin yara marasa kirkin da suke zuwa su haifi yaro su rugar da shi ko su ba suna bin sawu ba inda kuke faɗa mahaifa ba ta bin su suna bin sawu su ji ina yake suna nan suna laɓe kunyar duniya ta sa mace ta kai cikin shiri ba za ta iya riƙe da ba ta wuce da shi a wani waje tana nan a laɓe ko za ta saka wani naka ya laɓe ya ji me ya faru ni shi ne abin da ya faru da mahaifiyar da Musa wannan mahaifar ta dinga tambayar ta ni shi ne Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariha
wa asbaha fu'adu ummi Musa fariha in kanat la tubdi bihi lawla aghdabna ala qalbiha litakuna min al-mu'minin
Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariha zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye da ta zama empty ta shiga cikin damuwa da rudani ta rasa yadda za ta Allah ya ce in kadat la tubdi bihi wallahi ta kusa wa da ta tura ka ta asiri ce ta kama ya rabu ta tara an hana shiga ku ta bar ta magana a hana ta yi attempt da yawa na ta faɗa gaskiya cewa dan Allah ne dai a ya kuri yaro na ne a bada kaya to kuma tana faɗa haka tun ya kashe shi zai Allah ya ce lalla an rabatna ala qalbiha ba dan mun tsane zuciyarta ba Allah ne ya sa mata taurin rai bata iya zuwa ta furta ba amma ta yi niyya in kadat da tubdi bi lalla an rabatna ala qalbiha ta kuna min almu'minin dan ta zama cikin mu'minai wanda Allah ya ba su fadi suka aiki da umarnin duk da haka wa qalat li ukhtihi qussi
wa qalat li ukhtihi qussi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
سيتشي ما يقوصا ولما فنقا قام تتبه كنا أتكرا إبادنا موسى يا يسا يا يسا تشي ما تشي أنشي سننتا مريم كوكما كلثوم أيمدي والله قام أنشي مريم سناني مشهوري دعيك سكاشا أتكم بنو إسرائيل كوكما كلثوم كما يدو اسمع لما تاري سكاشا كوكما دي من سننتا والله Allah ya ce wa qalat li ukhtihi sai ta ce ma yar uwarsa qussihi je ki ji mana labarin da yake faruwa ki je kawai kamar kin zo kallo ke ma ko kin shigo wani wata sabda kai amma kin zo daukar labari fa basurat bihi an junub sai ta ganshi a gefe ba wa hum la yashkur ba san cewa ta zo kallon ta dine da yake yi sai ta zauna
da yakokinta a cikin fada shi ta ta jin labari kana ta tsara bayanai akan me ke faruwa da jaririn da aka ce an tsanta a nan gidan Allah ya ce wa haramna alaihi maradi
wa haramna alaihi maradi min qablu fa qalat hal adullukum فقالت هل أدلهم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون
قالت إن آيسا وانا يارو نبي موسى وانا دفعني كده تشكوني بقى يا إكام الأمة أن كلام أسشاير وكلا كلا دوان دي إكام أقول سي سكي تندرين ينا تفوكا ita kuma wannan mata ta annabi ta Fir'auna Allah ya jarabce ta da kaunarsa hankalinta ya tashi har sai da zata a gayyato wannan bishayarwa a ci wannan madara a hada wannan formula yaro ya yi cin komai yana ta kuka kamar zai halaka to wannan ne jarabar da ita yarinya ta samu yarinyar nan ne hankali tana gana ta ci ta gani wannan kani naka ba zai sha nono kuma ba sai nono ba musu suka ce hal adullukum wa harama alaihi maradi abun qabluko mun haramta mishi Allah ya ce mun kibalin shi sha gugun nono kala ta fakan ce hal adullukum ala ahli baiti kace ni ko na san wani gida da suke da mace nonon ta yake da kyau kuma yaron Allah su zai kama ya kununa za su rike muku yau ce in kun yadda in je musu magana wa hum lahu nasihun kuma za su mishi duk abin da ya kamata sai aka ce ai ba sai kin ji ba mu bari mu tafi nan aka kasa ta aka tafi da ita ta nuna gidansu tabo a matsayin yanzu ta zo ne a matsayin kawai mai ceto ta ce ga wannan matar za su iya shayar da shi ai ko uwa da musa tana ganin kanta ta duga da gunta an shekaru tana an sako yaro ya shi ana ba shi mama ya kama ya ci gaba da cewa shikenan aka yi ta tafi ana murna aka sa mata kudi aka ce to duk wata za a baki kaza ka sha da danta a biya shikenan an da zai dawo cikin ba Allah ya ce ina radu ilayki so da kai tana ba gidan Fir'auna cikin gidan sarki ta shiga ta ba shi nono ya sha ce mishi wa kace zai wa kace kuma ki tuka gida haka in ka gara maka kwana a cikin gaba su bai gida yaron ki dai lafiya lau ba wani matsala ba kuma wanda ya gane cewa ta tarya a lokacin babu shakka Allah ya nuna mata cewa shi fa'alun ne lima yurid Allah mabuwayi ne yana aikata abin da ya so da ta yi wa Allah biyayya mun ga da Allah ya bata mutunta mun ga sun da ya kamata mu dauka ki ya Allah ya kafa mana dokoki ko da mun ga su da tsauri ko da mun ga ba su mana ba to mu bi kawai idan mun bi Allah ne ba mu fita musalla Allah ba da kisan kiran nuna mana irin yadda tabi'ar uwa take shi sa aka hana a raba uwa da danta ko da aure ne ya samu matsala an yi saki ko wani abu to ba daidai bane uba saboda yana son waya nuna wa matar shi ya isa ko shi dan rikici ne a ce a kwace yaro kankani wani yaro dan wata shida dan wata uku dan wata biyar sai a ce uba ya kwace shi saboda ne so da sa da kici da uwa to wannan zalunci ina laifin yaro tun shi ba shi ya dauki rigima ba a bar shi a wurin uwarsa ya sha nonon ta kuma a nan ma aka ce a biya shi kudin a biya ta kudin shayarwa ce in ta yaki akwai wani sirri tsakanin uwa da danta wajen shan nono shi yake haifar da kauna shi yake gina jikin yaron kwakwalwarsa da psychologinsa shi ke sa kuma yaro ya zama lafiyayyen dan adam a cikin wannan nono nata akwai duk abin da yake bukata na sinadarai saboda haka yana da muhimmanci kwarai mu gane wannan daga nan sai Allah ya ce faradnahu ila ummi go
faradnahu ila ummi kan taqwa ayyuha wa la tahzan wa ta'lama anna wa'da Allahi haqqun wa lakinna aktharahum la ya'lamun
Allah ya ce faradnahu ila ummi sai muka mayar da shi wurin uwarsa ta wannan tsari da tsarin shayarwa kai ta qarra ayyuha dan idan ta yi sanyi ta ji sanyi a zuciyarta wala ta hada kuma dan kace bakin ciki ba Allah ya mata alƙawari ya ce wala ta hadu wala ta hada Allah yace wali ta'lama anna wa'ada Allahi haqqu kuma dan san alƙawarin Allah gaskiya ne da yace inna raquhu ilayhi idan ya cika mata wannan alƙawarin ayin kuma ta jira waja'ibuhu lil mursalin ta jira sai ya girma Allah yace wali ta'lama anna wa'ada Allahi haqqu walakin aktharan nas la ya'lamu amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka Allah yake da ƙarfin iko da buwaya cika alƙawari ba kafirci da fasikanci da shaytan ya hana su shiga gaskiya amma idan ka gaskata Allah sai Allah ya mata wannan tagoma shi yaron ka da kai ita saka shi a cikin ruwa Allah ya dawo mata da shi da ki mata shayar da shi ba a mata ko sisi ba yanzu kuma gashi za a biya ta shayar da shi Allah kuma ya cika mata alƙawarin da ya mata ta ga guda ɗaya tun yanzu ɗayan kuma ta jira wannan shine wato kamar a ce faifai na farko kenan wato exit na farko a cikin kissar wato mata a cikin rayuwar Annabi Musa akwai irin wannan labari da wannan ma'anar da Allah ya maimaita shi a cikin suratu Taha daga fadar Allah wa in awhayna ila ummika rabwa wa ruh in awhayna ila ummika ma yuha an ikrihi bi kabul malaka sama wa
in awhayna ila ummika yuha أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
التي إن أوحينا إلى أمك ما يوحى فتنا لك أن موسى سلمك باب ما يكفيك ساقون دا أكي بعد ساقون ساقون أن يكفي فيه في التابوت مكة في كساش أشكين أقواتي فألقيه في اليم فألقيه في اليم كساش أشكين رواء ki bada baya falyulqihi liyamm bisani ruwan nan zai kai shi bakin ga'a wata ga'a wanda daidai inda ya kubu adullahi wa adullah makin Allah makin Annabi Musa shi ya dauke shi ne Fir'auna Allah ya ce wa alaitu alayka mahabbatan kuma na jefa maka wata kauna daga gare ni daka su kansu a ma'aikatan Fir'auna yan sandan shi da suka za akwatin suka ɗauko suka buɗe suka ga yawo a asalin mandatin su da kawai za su kashe shi ne su wurga amma sai su manan da yaron ya shiga ransu suka ga ba za su kashe shi wannan yaron dole sun kai shi gaba sai sun je sun nemi izini sun shiga gidan sarki sun ba da bayani shi ne wa alaitu alaika mahabbatan minni Allah ya ce wani tusna ala ayi kuma dan a ainihin a kera ka a kan idona wato za ka taso ka girma ana kallon ka Allah ya ce in tamshi uktuka kuma ka bada labarin lokacin da uwarka take tafiya ta tafi gidan Fir'auna fa ta kudu ta ce musu hal adullukum ala man yakfuru shin baran nan muku wanda za su rike muku yaro ba Allah ya ce farja'anaka ila ummika shine muka dawo da ibun mahaifiyarka kai ta tsara aibuha wa la tahzan dan idan ta yi sanyi kake baƙin ciki wa qatalta nafsan kuma ka ma taɓa yin kisan kai da wannan da suke faɗa irin Annabi Musa ya kaya shi na Musa garin abin nan yama yin shi mutu shi ne wata ta nafsan fa na jaina ka mina na gam sai muka tsere ta da kai daga bakin ciki ko fatan na ka fituna kun maka jarabawa iri daban-daban ya kai Annabi Musa su wannan samari ne na abin da muka ji a wancan sura wannan yana cikin suratu Taha na abin da ya faru a wancan gurin to wannan abin da yake nuna mana kamar da muka ambata irin ƙauna da uwa take mada da tsoron da take da wani abu ya same ta ko ya same shi wanda za ta gwammace ita ta ita rayuwarta ya salwanta da ya tsira za ta gwammace ita ko me ma ya dawo kanta shi dan ta tsira amma kuma saboda bukmarin Allah ta kauda kai akan duk waɗannan abubuwa ta bukmarin da Allah ya dora mata wannan yana mana girman umarnin Allah da kuma cewa bai dace dan san zuciyar ƴaƴanmu ko iyalanmu mu kimin dokokin Allah ko da yaran mu za su ci haushi ko za su takaici ko za su kuka dan mun hana su yin abin da Allah ya hana to kar mu biye musu mu bi dokar Allah shi ya fiye mu sannan mun ga fallar da Allah ya wada Musa da ya tsare shi duk da an sa shi cikin yanayi wanda a ɗabi'ance bai kamata ya saba da inda ba dan inaya ta Allah ba biyar da za a ce an ɗauka an saka a cikin akwati ko cikin wani basket an je an saka shi a cikin ruwa na kogi ba ya tafi kenan sanyi ma kawai ya ishe shi ko da wani abu ko da a ce wannan kwando bai tunkare wannan yaro ya faɗa cikin ruwan ba ko sanyi ma ya ishe ka ya kashe shi balantana ma kuma ga dabbobi na cikin ruwa da suke masu cin mutane ga shahu ga kada ga kifi ga wane amma da haka Allah ya ɗauke da shi saboda tsari na Allah Allah ya rufe ga ya tsira sannan mun ga matsayin ɗan uwarsa ta kasance yarinya ce mai hankali mai zurfin tunani mai hangen nesa wanda wannan hangen nesa na ta ya kawo mafita tunda ai cewa aka kai ki je labari tana zuwa kuma ta ga labari ta ga abin da za ta ce hal adullukum ala ahli baiti yakfurunahu lakum hal adullukum ala man yakfuru wannan ba ku wanda za su shahidi shi za ka ake so ki zama mai hangen nesa mai tunani ya iya kawo solution a matsayin ki na matawuri a matsayin ki na ma'aikiya a matsayin ki na kasirka a matsayin ki na kaka a matsayin ki na malamin makaranta ko malamin asibiti ko dattijuwa ko kuma da kike ya zama kina da tunani kake zama kawai kina na a zaune kawai kamar a jaka baiwa ba ki wani tunani mai kyau kin ga situation ki tunanin da za a yi ya zai a kawo solution shi ne abin da wannan ƴar uwa na Musa ta yi ta ce bari in muna muku inda za a kai shi ya ainihin wato samun wani shi wata kila da kace ba ta tafi gida sai ta ga uwar ai na je na ga yana ta kuka yana ta kuka sai suka kuka su ma wata ko kuma ta tashi ce kai mu je kai mu fito na asirin kanmu ko kuma kafin ma su iso sai ya mutu tunda an ce wajen kwana bakwai ya cikin ba in ban da ina ya Allah Allah Musa bane kai labari sura ta ana so mace ta zama mai tunani mai hankali mai sanin ya kamata mai lissafin me zai kai ya kawo mun ɗauki wannan daga cikin wato aikin uwar a ɗan uwa annabi Musa ɗin na alaihi salam shi ne kan komawa idan Allah yake ba mu labari amma ne fara annabi Musa bayan ya girma bayan ya yi ya fara wa'azi an samu matsalar wannan kisa da ya yi bisa kuskure da sauransu a inda ya tarsa zuwa ga yin kaura zuwa ga ya gudu ya bakkar sai ya gudu ya bakkar da ya guje bagari sai ta kone ga ila yake ce Madiyan ya ba Masar kare ne daga inda Allah yake ba mu labari cewa walam ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasquna
walam ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasquna ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير
tuna annab Musa ya iso wani gari da ake cewa Madiyana bayan tafiya ta tsawon lokaci ya iso wani gari da ake cewa Madiyana cikin wahala da yunwa da sauransu Allah ya ce walam ma warada ma a Madiyana yayin da ya iso wajen ruwan nan na garin Madiyana wani rafi da suke ɗiban ruwa ko wata rijiya da suke ɗiban ruwa wata da alimu ummatan mai nasu sai ya samu taron mutane a wajen ana ta kokarin ɗiban ruwa kowa yana so ya kai gidansa don bukatu na yau da kullum yasuna suna ta ɗiban ruwa suna karawa ko suna sawa ababen ɗiba ana tafiya da shi gida ko kuma suna shayar da dabbobin shi duk dai suna ta yasuna suna shayar da dabbobin shi ana ta yin wannan harka wata da min dunihim duk da taron mutane ana ta wannan harka kuma sai ga wasu min dunihim imra'atayn wasu ƴan mata guda biyu a gefe ta zuda su kuma suna ta tare da dabbobin su wato wasu yara guda biyu ɗan mata masu mutunci. Abin da za mu fara tuna a rikin ɗan mata ne guda biyu masu mutunci da sanin ya kamata, ba su zo sun cakuɗe da maza ba, su ba ‘yan wato kallabi tsakanin raguna ba, ba ‘yan cewa wai su a ba su ‘yancinsu ko kuma woman leader mai shiga cikin maza ana harguwa da ita. Ya kamata mace mai mutunci in ta ga maza a wani zai tsaya, ya kamata mace mai mutunci ta guji cakuɗeɗeniya da maza ba kai ba kai. Duk matar da zaki ga tana cakuɗeya da maza, to lalle babu alamar kamun kai game da ita ko kuma ta samu matsala daga asalin training ɗin da aka mata. Ko karamar yarinya ce ke ita a gida, idan sauran ‘yan uwanta maza ne, ki kiyaye ki daina cakuɗeɗeniya da su ba kai ba kai. Mafi ƙarancin abin da za su yi mata shi ne za su canza mata psychology, za ki ga ta zama tana yin abubuwa irin na maza, duk wani riya za ki ga za ki ga ta iya shi, har a daga mamanki ya aka yi ya aka yi ramar ta zama haka. ‘Yan uwanta tun da ta ɗan uwa ɗaya biyu uku maza ko da ki tabbatar tun da wuri ta gane cewa ita da su daban ne, abincinta daban, makwancinta daban, sirarta daban, tunaninta ma daban, inda kuma kafin ki ankara za ki ganta kai a saman lilo. So daga nan kuma dawo da ita kan ɗabi'a yana da wahala. To haka ma idan yaro namiji yana da ‘yan uwa mata da yawa, na taɓa ganin wata fira da ake da wani ɗan Daudu da yake ba da labari ya ce wallahi shi ba ɗan Daudu ne irin wanda ya tsara Daudu ba, daga zama cikin mata da yake sauri ya an kara ba kawai ya ga yaran ɗan Daudu mure shi da ɗan Daudu tunanin shi irin na mata ko bai lashi irin na mata, wanda kuma wannan abu ne da yake tabbatuwa ba wani matsala. So ya kamata mace ta zama ta san cewa ita daban ne. Shi kuma Annabi Musa yake shi ma mutumin kirki ne, ana son mutumin kirki in ya ga mata masu bukatar taimako ya taimake su, yana daga cikin nagartar namiji shi ne ya dinga zama mai taimakawa mata, domin duk da ta zama ce mahaifiyar wani ne, ƙanwar wani ne, matar wani ne, diyar wani ne, kuma kai ma kana da waɗannan matan guda huɗu kewaye da kai, kuma ba ka taɓa so su wulaƙanta ba. Suna ka dai gansu ya ce ma kasbi kuma ni matsalar ku, suka ce la nasi ba za mu samu dama mu shayar da dabbobinmu ba a ta yi zirar ra'a har sai duk makiyayan nan sun gama. Wa abuna shekun kabir, sai suka ba shi bayani akan me ma ya sa suka fito suka zo wannan wajen, saboda ba su da ‘yan uwa maza, babansu kuma dattijo ne ya yi shekaru, shi yasa ba zai yi shego da kansa ba, shi yasa suka zo. Wani yana nuna mana cewa idan akwai bukata mace na iya fita ta yi wata hidima wadda za ta yi ta a mutunce, sana'a ko aiki ko ziyara ko wani, amma idan akwai maza da za su yi to sai ku cancanta su yi ta zauna a gida. Nan Musa alayhi salam ya tausaya musu, dama kuma abinda ake fata ke nan da namiji, kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hadasa rifqan bil qawarir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin tawagarsa wata rana, sai dama akwai wani bararren bawa wanda shi ne yake jagorantar tawagar mata, suna kan ababen hawansu, shi kuma yana gaba ko yana kowar ababen hawa, sai ya dinga sa suna yin sauri yana ta masu wahala. Shi ne Annabi ya ce mishi ka bi matan nan a hankali, ka bi mata a hankali, to abin da yake so ne rifqan bil qawarir, sai ya kira su suna qawarir tangara, abinda da an taba in ba a hankali ne sai ya fashe. Dole sai ana lallabawa a wanke a kamar nan a nan can, kuma aka ce a mishi idan za'a bugu ba sai kawai ya tarwatse an yi asara ke. Sadaka ana so a kula da mata da mutunta su da girmama su da tausaya musu, duk waɗannan alamu ne na mutanen kirki. Mutanen kirki su suke mana, mutanen banza su ne ke zuga mata cewa wani su fito a yi gwagwarmaya da su da ake da maza, wannan su kuma maza suke mata musu ne suna musu cewa wani su zama kamar maza. Sai mutum ta fito ta gama yin wannan abu ta gama gaba ɗaya, shi ta yi asarar matantakarta kuma ba ta zama namiji ba, yanzu ita ta zama ba ta cikin tsuntsaye ba ta cikin dabbobi ta zama jemagi. Sauran ta ce ɗaya a matsayinki da Allah ya miki na iyamaci da mutuncin da ya miki da darajar da addini ke banki, na Musa da yadda haka fasat alahu
fasrafa alahu thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir.
Nan take sai Annabi Musa ya ba su damar shayar da dabbobin su ruwa. Aka ce tunda Annabi Musa da mutum ne mai ƙarfi, a guga ce wadda take babbar atotuwa ta fatar rakumi, wanda sai an tare ake ciro ta, shi kuma shi kadai ya dinga cirowa yana zuba ruwa a inda suke ba wa dabbobin cikin kwami kenan, har duka dabbobin nan suka sha suka koshi. Shi ne Allah ya ba mu labari, fasaka lahuma, sai ya shayar musu da dabbobin su. Thumma tawalla ila dhilli, sannan ya juya ya samu wata inuwa ya je shingiɗa, yana addu'a yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah ina da ƙaramin buƙata zuwa ga alherin ka, ina buƙatar wurin kwana, ina buƙatar abinci, ina buƙatar kaza, tunda ya ba gari bai san kowa ba, bai san inda zai shiga ba, ya ta addu'a ya taimaka musu. Haka ya kamata a dinga taimakon ‘ya’ya mata, ba kuma a taimake su don a fitar da su ba. Mun ga ya taimake su ba tare da ya tunanin sai ya yi magana da wata ko ta ba shi lambar waya ko kuma sai ta ya nemi wani alfarma na zalunci a wurinta, a kar kana matsayin ɗan sanda ko lauya ko likita ko malamin makaranta ko ma'aikacin asibiti ko sikiliti a wani waje, don ka gama cika taimaka mata da ke sai ka neme ta da wani mummuna abu. Wani abin banza za ka kela ma abin banza sai mace magana banza, kela ma kuma su ma kawai, ke kuma saboda kina so kuwa ki biye mishi, don kawai kina so ki samu aikin sallah a kan kai. Sunata da aka ce a taimaki mata a tausaya musu, kada kuma a yi a taikakin advantage na rawunsu, to nan kuma dole maza su ci Allah. Maza da yawa suna yin wannan zalunci da shaidanci, zai taimaka mata, zai ba ta kulawa, zai mata abin da take so, amma kuma yana da wata manufa mugguna a kanta, zai amfani da wannan mugguna manufa ya bata mata rayuwa, ya lalata mata mutuncinta, ya ci zarafinta, ko ya maida ita wata mutaccen. To duk wannan zalunci kuma ya kamata mai yi ya tuba daga Allah, ya dinga tunan shi ma yana da ɗa, yana da uwa, yana da ɗanwa, yana da yaya, yana da kaka, kuma duk waɗannan ba zai so a ce an ci mutuncinsu. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa masaurayi kenan, da ya ce annabi ba shi izini ya je ya zina, annabi ya ce zauna, kana da uwa ya ce, kana da ƙanwa ya ce, kana da yaya ya ce, za ka so wani ya zina da su, ya ce Allah ya tsarki. To haka waɗannan su ma da take so ka zai kai fa sanci da su, su ma suna da ‘yan uwansu da iyayensu da ‘ya’yansu da sauransu, kar ka wulaƙanta su. Sai Allah ya kinsa mishi wato shiriya da annabi ya dafa kushi shi, ya ce Allah ka shirye shi. Nan da nan sai ya ji wannan mummunan tunani ya fita daga zuciyarsa. Almuhim shi ne koyaushe mu dinga ce dinga tuna wannan yanayi. Da Annabi Musa ya shayar da su, ya koma ya samu wuri ya tsugura. Can an jima,
fa ja'atu ihdahuma tamshi 'ala al-ihya, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
فأشيء أبن يوتي لأنه مسيكي طبعاً suna komawa gida a bakin dawo da wuri aliya da expected, sun dawo ana tsammanin wata kila sai la'asar sai aga sun dawo cikin lafiya, suka ce ai mun samu bisha da dabbobin mu ruwa, wallahi wani mutum ne ma bawar Allah ya taimake mu, kun ji kaza kaza, ita daya ce tun lokacin Allah ya sa mata kauna Annabi Musa, mun ji da bacci Annabi Musa Allah ya sa mata ne suna kaunar shi, yaje kuma kaunar nata kauna ce ta musamman, tana ta labarin shi ka a gaskiya mutumin kirki ka a wannan da za ka sami sani shi ai mutumin kirki, wallahi ina matsin shi yanyan hada ta iya gamsar da baban su cewa don Allah sun lura cewa wannan mutum ba kuwa bai da gida bai da kowa da ya sani me zai hana a kira shi zuwa gidan nan ya zauna zai dinga mana aiki zai dinga taimaka mana haka mun samu wanda zai dinga taimaka mana tunda kuma mun ga amana da kafi da shi ba ku bane ce to aje a kira shi to shine Allah ya ba mu labari ya ce faja'at ihdahuma tamshi ala istihyaa sai ga ɗaya daga cikin su ta zo tana tafiya ta zo wajen shi amma cikin jin kunya da kiyaye kunya yana daga cikin halaye da ya zama wajibi a matsayinki na ɗiyama ce ki kula da kunya kar ki yadda wani abu ya raba ki da kunya ki ta ɗiyama ce wato wannan nauyin baki da kawaici da rashin iya yin abu gatsai-gatsai ki dinga kallon maza a cikin irin suna gaya musu magana ko ki dinga shiga cikin sabbinsu balantana kuma a wannan zamanin da aka yi wurgi da kunya a cikin bola tunti in kana jin labari irin abin da suke faruwa a kan nesu na wurin nan TikTok Allah ya sani ba na yin wannan abu amma muna jin labari kullum irin abin da suke faruwa an ce mata ne suke rawa ba su ba da ba ɗan mata ba matan aure babu masu ilimi babu jarire kowa da zarar an ce ana biki sai kawai ku rikice ku sarawa kuma a cikin ku ana yaɗawa to gara ma biki za a ce an tare ne wata fa ita kaɗai kawai ta kafa kuma aka yi ta kawai ta kuma kifin ta rusa rawa kuma ta ɗauka ta ɗora akan wannan dangamin kuma ƴan musulmi ƴan bahaushe ƴan makulata ne ƴan nufawa ƴan abin nan kanuri waɗannan al'umma tamu da aka sani da al'kunya wanda da mu muna yara yayyin mu ƴan mata muna ƴan ƙanana mun sani cewa ba sa iya ratsawa ta kallon idan maza suna zaune wallahi wata za ta faɗi wallahi sai dai ta riƙo hannun ta kai ƙaninta ka wuce da ita wallahi wata za ta taɓa ƙafa ta faɗi saboda tunanin maza suna kallon ta sau da ta ba ta fasa fita ko ta dawo daga anguwa in ta hangi maza a kan layin sai ta fasa isuwa ya kashe zuwa gida ta kuya sai sun tashi ke kuma zuwa zaki ce kawai kina a kina musu haka da hannu ya kina fushin su saboda kin zama abin nan ci kin zama mai arha shi zaki ɗaki ko kin da kin sa hotunanki da bidiyoyinki a kan Instagram kin da cewa ke mai arha ce kowa ma ya zo za ka ƴan comment za su kai comment da abin da ransu ya ga dama da ƴan masu shiga DM su ma su shiga su faɗa abin da ransu ya ga dama sai daga baya kuma sai kina cewa wai an cutunci duk cikin cutuncin kanki ke ne kuma baki da wata kima so da haka mata mu kiyaye musamman mata matasa masu amfani da social media idan abin da kike a social media ya zama dole sai kin yi mai amfani kina da wani kasuwanci ko wani ilimi da kike koya ko kina bibiyan malamai kina koyan addini ki babu da kike amfani da wannan amma ki zama mai mutunci kar ki yarda ki abin da zama da mutunci ki da iyayenki kar ki yarda kuma ki hulɗa da wani wanda zai zama lalatacce ne da zarar ya magana ɗaya biyu uku ai kuna gane ba ki gulo kashi kawai kunci duk wanda ya yi magana ba za ku yi gulo kashi kunci a sarar rai sala ta kuma tana tafiya ala istihya'il cikin jin kunya duk tana kaunarsa amma wannan bai hana ta ji kunya saboda kunya ado ne ga kiyama shi har maza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba mu labarin ya ce ga wasu mutane ya ji labarin suna da wani aboki mai jin kunya haka mai kunya sosai sai suna zole shi suna yawan aibata shi cewa dalla kai ka cika jin kunya sannan bai ce ku kyale shi ku kunya shi kunya hali ne mutum to har maza ma balla tana mace sau da ta kai cikin jin kunya ta ce inna abi ya da kuka babana yana kiranka ya biya ka adar ma sa kai talaka yana so ya biya ka ladan abin da kai mana da shayarwa duk da kai baka ce a biya ka ba amma shi yana ganin ya kamata ya biya ka falamma ja'a shi ne su tashi suka tafi an ce da za su tafi ma na busa cewa ya kuka shiga gaba shi ya biyo ta a baya bayan ta shiga gaba ma'ana ba su jera suka tafi a ta hanya bayan ta shiga gaba kuma sai ga yana ganin a shara ɓata inzalinta idan iska ya ɗaga sai cikin ki dawo baya idan tana tafiya idan an kai inda zan bi dama sai ki ɗauki tsakuwa sai ki wurga ban dama sai ne kwana dama idan har gune ka daga tsakuwa ki murga ku sai na fara da ya ganta fasika ce ki je gun baba aka zauna aka kawo mishi da ya fadi ta bako ya ci ya sha ya hamdala hankalin shi ya dawo ta kishi sannan wa qasta alaihi qasas sai ba shi labarin ni mutumin gari kaza ka kaji 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 abin da fara sai ya ci mishi to alhamdulillah kar ka ji tsoro la ka kafa kai shi ya komi zuwa da nan Allah ya su kafira da Musa ya samu wurin kwanciya ya samu abinci ya samu mata galleya din ne ya kawo mishi wannan nagartarsa da mutuncin da ya nuna inda ya musu shi dan bari ne ya tsawata mata labarin shi inda ya musu shi mara kirki ne za ka tabbata labarin shi ga musu saboda haka mutum kodin shi ya kirki ya nagarta ko ka samu banda ne maka kar kai abun banza tabbas ki fitar da kai daga nan ba ta tsaya kai nan ba za mai tana da mission din ta ko shi ta ce shi Allah ya ce kala idan mu
fa ida ma ya abinda dir inna khayra man tajawta al-qawiyul amin
fa ida ma sai ayan su ta ce ya abaki ya kai baban mu ista'jiru wannan mutumin so nake ka dauke shi aiki a gidan nan ka ba shi aiki da mashi mai mara kiyo inna khayra man ista'jarta lalle wati al-khayru mutumin da za ka dauka aiki al-qawiyul amin ne kanti kuma wanda yake da amana mun ga karfin shi wajen shayar da dabbobin mun ga amanar sa wajen kiyaye mutuncin mu ba tare da cika da mu ba mun ga amana tare da shi ko wadannan qualities din shi ya kamata a duba za ba mutum aiki da ka yaba ba ka ba shi aiki shi ko baban sai ce qala inni uridu
qala inni uridu an unkiha ihda allati hatayni ala تأجرني ثماني ألا أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء
sai baban da masa ta ce yace kala inni uridu an unki haka yace ina so in baka auren idab da tayya hati daya daga cikin yaran da wadan mata guda ala anta ajrani sadaqin ta shine za ka yi mana aiki samaniya hijaj shekara takwas shekara takwas za ka zauna a nan kana aiki kula da dabbobi kula da gona shine sadakin ka fa in atmamta ashara in ka cika goma fa min indika kare daga wurin ka wa ma uridu an ashqa alayka ba na so tsara ta ba satajidni insha Allah min as-salim la ka sabina mutumin kirki wannan aya tana da fa'idoji ne masu yawa farko Imam Bukhari yayi babuka a cikin kitabul Bukhari babin da ke bayani akan mace ta ga mutumin kirki da ce tana sa ka aure ni wannan ya halasta babu ne ki mace ta ga mutumin kirki yace babu abdul mar'ati nafsaha ala rajul salih mace ta ga mutumin kirki ta ce tana son sa dan ya aure ta da kawo hadisan mata da suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan babu da ke bayani akan ardu rajul ibnatahu ala rajul salih mutumin kirki a wani uba ya ga mutumin kirki yace zo ka aure iyata to shine irin wannan ko da kana ganin da kai matsayin ka ba ko da kai wadata ka ba yanzu da Musa da sadda kirki shi wasu sai an tafi garin su an bincika an yi kaza an yi kaza kawai yace zan aura maka iyata to duka talauta da Musa ba yi da komai ba aure sai da sadaki so da kaba in sadaki ba dole sai da kuɗi ba da duk abin da zai iya zama an yadda inda aiki yayi shi ne sadaki shi aikin da aka ba shi da kiwo da sauransu za ka zai sadaki a dauke ka a ce to kai aiki a wannan gona shi ne sadaki ka za ka gina mana gida inda kai magini ne shi ne sadaki ka za ka yi kaza shi ne sadaki ɗin mu babu laifi ana iya haka idan an yi samu yarjejeni. Yace shekara 8 in ka so ka cika na 10 wannan na nuna idan aka sa mutun sadaki zai iya karawa aka abin saboda kyautatawa shine ne fa da yake sauran su shine Allah ya ce wala dina alaikum fi ma tarakti bi min ba'di fariba idan aka ce sadaki yanzu na kike sadaki 100 bila su ko 100 ko 500 500 misali aka baka ya kai kuma saboda mutunci sai ka ce to akwai musu miliyan ne to yayi aka je dai kyautatawa karku ku kuma yana muku gadara kudi kyautatawa haka nan kayan da ake yi kayan lefi kayan akwati da sauran kyautuka da ake yi Ramadan basket kayan sallah duk wannan yana cikin fa in atmamta ashar kai akan abin da aka tsara mutum so ba dai dai ne wasu su ce wai duka ba kyau indai kai kana kane ba kai shi da kiyaye matsayin ka amma kificin so ba wuce ya ce kyauta sai kai da mutum yana son bace ba laifi ya cika ta da kyauta saboda ita ma ta cika shi da kauna ba laifi wannan amma iyayen su san me yake sai mata kaza sai mata kaza har kuma an da gidan ba a cigaba da shi bai a fasa to zan yi mamaki tsawon lokacin a ce shekara 8 ba shekara 8 ba ce ni wajen da na gwamna ko ko shugaban kasa ba karamin lokaci bane ba amma kuma Annabi Musa yace ya yarda kuma ya zo a cikin hadisi cewa sai da ya cika shekaru 10 wannan na nuna ashe idan mutum yana son aure ko me aka ce yayi ya kamata ya hakure inda daga cikin ya sanya kai ce shi ba zai kaza ba zai kaza ba ki haba shekara 8 to ai kafin nan ma na tsufa wai san ba ko zan kishi shekara 8 da rayuwa ta amma ya hakure yayi sai da kan ce je ka bai da wani daga nan Abuja dan uwan babanta suna Borno ko sai ka tambata ka ga shi ko ka shiga mota ko ka shiga jirgi wanda ya rage raka amma dai sai ka ji ka ga shi sai ka ga ta na Abuja ko shi ke da mata da yawa ba jakonu uwan baban su shiko yana Lagos sai yake shi ma ka hauki ka da shi shi dole ba ka ga shi shi saboda za ka ga cewa wato ya ce za a ba ka fata zama kamar baiwa a hannunka ya kamata ku da mutane kace kai kai nan Musa da irin wannan gangancin da samari suke ya ce zai yi rigima ba sannan ya ce wa ma uridu an ashukka alayka nan ma ko ta ka'ida shine ba a so a kunta ta masiriki wannan za ba shi duk abin da za a kunta mishi a gujuwar idan kuna so ku dauke daraja idan kuna so dinga ganin mutuncin ku da mutuncin da duk abin da yake suna kunci to ka ku a sauƙaƙa sauƙin aure yana kawo albarka a cikin aure saboda wannan abin da aka mai an yi mai abin da zai iya ne ba kunta mishi ba ko yanzu misalin da muka yi an san mutum zai samu kunci zuwa Borno zuwa Lagos zuwa Lafaja zuwa Ilori to a sauƙaƙa mishi sauƙaƙa mai asara samu kunci wa ma uridu an ashukka alaikum ba na so na kunta ta muku satajidi ne insha Allah min as-salih yace za ka same ni cikin mutane nagari idan ba ka je auren ƴan mutane na gari da za ka samu wannan amma ka je auren ƴan mutanen da ba na gari ba kai ka je da abin da kake wannan mai ƴan matan guda su ne ragowar mata da muka ambata guda biyar a cikin tarihin Annabi Musa mahaifiyarsa ƴar uwarsa matar Fir'auna za mu yi magana akan ta a dabai a keɓance insha Allah sai kuma matarsa ɗin da ya aura sai kuma ƴar uwar matarsa sister Illo ɗinsa dukkanin su zamu ga cewa sun taimaka wajen gyara shaksiya Annabi Musa da bashi ainihin wato a irin gudunmuwar da ya cancanta su bashi a lokutan rayuwar shi uwarsa wajen haihuwarsa da shayar da shi ɗan uwarsa wajen ceto shi da dawo shi mata Fir'auna wajen hana a kashe shi ita kuma wannan mata ta shi ta samu mishi da wurin kwana da abinci ta samu mishi da mutanen kirki da suka zama sarkin shi sannan kuma ta aure shi kuma ta biyo shi zuwa garin shi ta baro inda take cikin dangin da suka wa'in da yake kuma da Allah ya kafa lamar ka na kusan ajiyar ku wa sara bi ahli da
falamma musal ajra wa sara bi ahli ahlan jali quli na qala lahu kufu inni ahlan ربنا لعلي آتيكم منها قبل أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
وانا آياتنا قد أبنى إرمو يدعو مزاد موسى تتيمة كاموشي تتكتا ردشي suka zo a daji babu abinci babu kaza da irin gwagwarmayar da aka sha kafin aka dawo cikin bari Isra'ila yana cikin wato tadhiya da ita wannan mata ce mishi amma lokaci kuma ya kure mana ba zai mu ci gaba da bibiyan ayoyin dake ba. Allah ya saba wani wata munasaba za mu karasa wannan tattaunawa game da tadhiya na mata wato yadda mata take zama abokiyar gwagwarmaya ga mijinta. Wannan aya guda daya ta ishe mu wannan tattaunawa insha Allah za mu go kanta insha Allah a nan gaba lokaci ya kure za mu saurara nan akwai tambaya da aka rubuto wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.